This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Baba Yakub makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na la'asariyan yau Lahadi, 5 ga watan Janairun shekarar 2025. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su, ga Baballe da kanin labarai.
Ma'aikatan lafiya a Gaza sun ce sabbin harhar da Isra'ila ta kai ta sama sun kashe mutum akalla 21, ciki har da kananan yara akalla 2. Shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ya faɗa a ranar Asabar cewa nakarar Rasha da na Koriya ta Arewa sun yi mummunan asara a yakin da ake yi a yankin Kursk da ke kudancin Rasha. Babban jami'in tsaron shugaban ƙasar Koriya ta Kudu Yoon Suk-yeol ya faɗa a yau Lahadi cewa ba zai iya bada haɗin kai ga ƙoƙarin da ake na kame shugaban da aka tsige ba.
Kanin labarin kenan. A cikin shirin za ku ji cewa tsokaci da masana ke yi a kan bullar 'yan ta'addar Lakurawa, inda suka ce barazana ce ga sha'anin tsaro a yankin arewa maso yammacin Najeriya, mutum na ƙara tabbata.
Shanun da an ka kwasa ana rugana na gidari da tunkiya 5 ne aka kwasa nan gare ni.
Al'umman jihar Nasarawa sun fara baiwa gwamnatin jihar shawara ta sanya mutane da suka kware a mukamman gudanarwa don samar da ci gaba mai ma'ana a jihar.
Yun a gancin gaba na sarasi a duba wanda suka dace a pointi nasu, wayannan sun yi nasu daidan kokari, amma yawancinsu about 80% gaskiya ba su taimake shi ba.
Kamar kowace ranar Lahadi, yau ma muna tafe da shirin dandalin 'yan jarida, wanda a yau shirin ya duba korafin shugabannin Kirista a Kamaru akan yadda shugaba Paul Biya ke gudanar da harkokin kasar, inda suka ce komai baya tafiya daidai. Muna kuma ɗauke da ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta hanyar email. Amma yanzu sai a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniyar. Ma'aikatan lafiya a Gaza sun ce sabbin harhar da Isra'ila ta kai ta sama sun kashe mutum akalla 21, ciki har da kananan yara akalla 2. Harharan ta sama guda uku sun afka wata mota da wani gida da kuma mutane akan titi a birnin Khan Yunus da ke kudancin yankin a ranar Asabar da safe. Daga baya an kai harhara a tsakiyar Gaza. Ma'aikatar lafiya ta Gaza ta ce akalla mutum 59 ne suka mutu sakamakon harhar a cikin sa'o'i 24 da suka gabata. Ana ci gaba da wani sabon yunkuri a Qatar na tsagaita wuta bayan shafa kusan watanni 15 ana yaki tsakanin Isra'ila da kungiyar Hamas. Sai dai tattaunawar da kasashen Amurka, Qatar da kuma Masar ke shiga tsakani ta yi ta samun rashin nasara. Shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ya faɗa a ranar Asabar cewa nakarar Rasha da na Koriya ta Arewa sun yi mummunan asara a yakin da ake yi a yankin Kursk da ke kudancin Rasha. Girgizar Ukraine da kasashen yamma sun ce an jibge sojojin Koriya ta Arewa kimanin 11,000 a yankin Kursk, inda dakarun Ukraine suka mamaye yankuna da dama bayan da suka kai wani gagarumin hari a cikin watan Agustan bara. A cikin jawabinsa na faifan bidiyo na dare, Zelensky ya nakalto wani rahoto daga babban kwamandan Ukraine Alexandra Sirisky na cewa an gwabza faɗa ne a kusa da ƙauyen Makhnovka da ke kusa da kan iyakar Ukraine. Zelensky ya ce a faɗan da aka gwabza jiya da yau a kusa da ƙauye ɗaya kacal Makhnovka a yankin Kursk, sojojin ƙasar Rasha sun yi asarar bataliyar sojojin Koriya ta Arewa da kuma sojojin Rasha. Wannan yana da muhimmanci. Sai dai shugaban bai bayar da cikakkun bayanai ba. Labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Babban jami'in tsaron shugaban ƙasar Koriya ta Kudu Yoon Suk-yeol ya faɗa a yau Lahadi cewa ba zai iya bada haɗin kai ga ƙoƙarin da ake na kame shugaban da aka tsige ba, wani furuci da ka iya janyo rikicin siyasa ya rikiɗe ya koma wani faɗa mai tsanani. Yayin da aka ba da son macin kama Yun bisa dalilin ta yadda tarzoma da zai kare da tsakar dare wato ƙarfe 3 na yamma agogon GMT na ranar Litinin, jami'in Park Chung-jeon ya ba da misali da muhawarar shari'ar da ke tattare da son macin a matsayin dalilin rashin ba da haɗin kan. Dole ne a guji kalaman ɓatanci da ke cewa amma yadda hukumar tsaron fadar shugaban kasa zuwa rundunar soji mai zaman kanta, in ji shi a cikin wata sanarwa da aka fitar, inda ya kara da cewa ta samar da tsaro ga dukkan shugabannin kasar tsawon shekaru 60 ba tare da la'akari da siyasa ba. Kamfanin dillancin labarai na Yunhap ya bayyana cewa waɗannan kalamai na zuwa ne bayan wata kotu a birnin Seoul ta yi watsi da korafin da lauyoyin Yun suka yi na cewa sammacin kama shi ya saba wa doka kuma ba shi da inganci, sai dai kiran wayar tarho da aka yi wa kotun domin neman jin ta bakinta ya citira.
An jima kaɗan baballe zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Amma kafin nan, tsokacin da masana ke yi kan cewa bullar 'yan ta'addan Lakurawa barazana ce ga sha'anin tsaro yankin arewa maso yammacin Najeriya na ci gaba da zama gaskiya, domin Lakurawan na ci gaba da addabar jama'a. Wannan na zuwa ne yayin wani hari da suka kai a jihar Kebbi a ranar Juma'a, inda suka kashe jami'an 'yan sanda biyu suka yi awon gaba da dabbobi masu tarin yawa. Daga jihar Kebbi, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoton.
'Yan ta'addan nan da ke zuwa daga kasashen ƙetare da ake kira da suna Lakurawa na ci gaba da haddabar mutane yankunan da suke ziyarta a arewacin Najeriya, duk da yake mahukunta na kan aikin shawo kan ayyukan na 'yan ta'addar. Bayan harin da suka kai a garin Mera na jihar Kebbi a watan Nuwamban shekarar da ta gabata, kutsam sai gashi a wannan mako sun sake kawo wani hari a garin Natsini da ke kan hanyar Argungu zuwa kan Giwa, duk a jihar Kebbi da ke arewa maso yammacin Najeriya, inda suka mamaye rugagen Fulani suka sace dabbobi masu tarin yawa. Shehu Usman na daga cikin waɗanda Lakurawan suka kai wa harin.
Abin nan dai da dare na, amma ba mu sanar mu komi ba. Kaga sai sun ka mun kaji dai halbi. Sai sun kace akora mu hita kuyi amma ana ce suna ce haka nan, suna ce amma ayi amma da su sai na ne sanan mane.
Shi ma Malam Umar ya ce sun dauki dabbobi a rugar su masu yawa.
Shanun da anka kwasa ana rugana na gedari da tinkiya biyar su ne aka kwasa nan gare ni.
Rundunar 'yan sandan Najeriya ta hannun kakakinta a jihar Kebbi, SP Nafiu Abubakar, a wata sanarwa da ta fitar ta tabbatar da aukuwar lamarin, sai dai ta ce jami'an ta sun kai daukin gaugawa suka yi musayar wuta da Lakurawan suka kore su kuma suka kwato dabbobi masu yawa, sai dai kuma rundunar ta rasa jami'an ta guda biyu a lokacin musayar wutar. Daga cikin jami'an da suka rasu akwai Basiru Muhammad Kamba, kuma na zanta da danginsa akan aukuwar wannan lamari.
Ina sunana Malam Lawali Kamba. To gaskiya mun yi rashi saboda ni kai na je wallahi ba wani kwana ba. Kwana nayi ina kuka da ƴan uwa, duk wani ɗan uwa namu wanda ya ji rasuwar wannan bawan Allah, wallahi babu wanda ya abinga. Rasuwar nan ta jijjiga su saboda mutum na wanda yake mai son mutane.
Ni ne Umar Muhammad Kamba, abokin shi ɗaya daga cikin abokansa. Kai muna juyayin wannan rashin nashi, dan ne mutum ne mai mu'amala da mutane sosai, yana zumunci, ba da matsala ta da kowa, duk wanda ka ji.
Muhammad Bello Magaji shine mai garin Natsini, inda lamarin ya faru, kuma ya bayyana cewa
waɗancan na shi manomi ɗin, attajirin manomi ɗin, wajen shi ne sun ka tun karo shanun nashi. Bayan sun sabi daga sun bige gate ɗin nan, shanun sai sun ka hirgita. To hirgitar da sun ka yi sai suka yi can wajen ruga Hillani, saboda haka da zuwan su sai suka gargaɗa duk Hillani, duk shanun Hillani. Shi ne kaga yawan su ya kai 540 da wani abu bayan tumaki.
Tunda da jama'a ke ci gaba da zaman zulumi akan wannan harin da kuma ayyukan na Lakurawa, kamar da Malam Musa Tela ke cewa
su waɗannan abokan zaman namu da aka kwashe ga sauran mu bai daɗi ba, ko ba ga muna tare da su. Allah mai kima zai yan uwan juna. To don haka ga abubuwan da sun ka taho gare su, to wallahi kuma ya shahe mu don mu hadda mu manya ciri, don da dogara mu sai da ya tashi gaba da jin tsoron mutanen mu ya guna shi a dalilin mu, kuma da hankalin mu ya danda mun ka taho. To saboda haka ga sai dai mu saka mu Allah dubara.
Ya dama masana suna tsokaci akan barazanar da ayyukan Lakurawa ke yi ga zaman lafiyar yankin arewa maso yammacin Najeriya da ma wasu kasashe na nahiyar Afirka, kamar yadda Dr. Murtala Ahmad Rufa'i na Jami'ar Usmanu Danfodio da ke Sokoto ke cewa
a hakikanin gaskiya inda aka fito shekaru da dama a baya sun samu mutane sun dauka aiki, suna da mutanen da ke musu informa masu basu bayanan sirri, ko kuma mutane da suka bisu suka yadda da akidodin su ya kai ga matsayi na auratayya tsakanin su da mutanen wa'annan garuruwa na yankin Tangaza na yankin Gudu da kuma wasu yankuna a yankin Illela. Amma alhamdulillah a yanzu magana ga da muke yi mun ga cewa gwamnati ta tashi tsaye bisa ga inda aka hito.
Rundunar sojin Najeriya dai ta sha fitowa tana bayyana azamar ta wajen kawar da ayyukan waɗannan ƴan ta'adda na Lakurawa a wuraren da suke zama a yankin arewa maso yamma. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir da wannan rahoto. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Yanzu ko ga baballe da ci gaban labaran duniya.
Prime Minister kasar Italia Giorgia Meloni ta tashi zuwa jihar Florida don gana da zababban shugaban kasa Amurka Donald Trump a ranar Asabar a matsayin wata babbar shugabar Turai da ta nemi kulla alaka da Trump kafin rantsar da shi a ranar 20 ga watan Janairu mai zuwa. Mambobin wurin shakatawa na Mar-a-Lago na Trump sun yi maraba da Meloni da tafi bayan gabatarwar da zababban shugaban kasar ya yi. Kamar yadda wani faifan bidiyo da 'yan jarida da sauransu suka yada a shafukan sada zumunta. Tafiyar ta na zuwa ne kwana kaɗan kafin ta gana da shugaban Amurka Joe Biden a ziyarar da zai kai birnin Rome daga ranar Alhamis zuwa 12 ga watan Janairu. Trump ya doke Harris a zaben watan Nuwamba kuma yana shirin koma fadar White House. Yayin da ba a bayyana cikakkun bayanan ganawar tasu ba, Meloni ta shirya tattauna da Trump kan yakin Russia da Ukraine, batutuwan kasuwanci, yakin gabas ta tsakiya da kuma halin da wata 'yar jarida 'yar kasar Italiya da ake tsare da ita a Tehran, kamar yadda kafafen yaɗa labarai na Italiya suka rawaito.
A gaida baballe ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Al'umman jihar Nasarawa sun fara baiwa gwamnatin jihar shawarar sanya mutane da suka kware a mukamman gudanarwa don samar da ci gaba mai ma'ana a jihar. Kiraye-kirayen sun biyo bayan rushe kusoshin gwamnatin jihar ta Nasarawa tun daga kan sakataren gwamnatin jihar da kwamishinoni da masu ba gwamnati shawara da gwamnan jihar Abdullahi Sule ya yi. Wakiliyarmu Zainab Babaji na dauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Gwamnan na jihar Nasarawa Abdullahi Sule wanda ya rushe makarraban nasa kwana kaɗan bayan dakatar da shugaban hukumar kula da malaman sakandaren jihar da sauran kusoshin hukumar don gudanar da binciken wata badakkalar daukan aiki, ya ce ya ɗauki matakin ne don kawo sauyi a gwamnatinsa.
The reason is a lot of people put pressure even on us, in fact far before now, to ensure that some changes are being made.
Gwamnan jihar Nasarawa Abdullahi Sule kenan ke cewa dalilin sauke makarraban nasa shine mutane da dama sun yi ta hura mishi wuta tun ma kafin yanzu don canza waɗanda ke rike da mukamai daban-daban a jihar. Ko me yasa jama'ar jihar ke bukatan canji? Tambaya kenan da na jefawa Dr. Mukhtar Wakil, wani mai sharhi kan al'amuran yau da kullum kuma ɗan jarida.
Kuma ganin irin sadon mulki na shi injina Abdullahi Sule gwamnan jihar Nasarawa, abubuwa da dama ya sa a gaba, kuma dubban da ya sa a gaba din yanayin su ne saboda ita tattalin arzikin jihar ma ta haɓaka kuma tana haɓaka. Ya jawo hankulan masu saka jari sun shigo, kuma abokan hulɗa na shigowa ana mu'amala da gwamnati, kuma gwamnati ta samu karɓuwa da mutunci. Dole haka ya tafiya haka. Akwai wanda zaki ga tafiyar nasu ba yi zuwa daidai da irin gudun ba.
Kenan ina fahimce ka, akwai wa'anda ba su gudanar da aikinsu yadda shi gwamna yake bukata ba.
Haka, domin mutane sun yi ta korafi sosai cewan wa'ansu makamin ɗin da aka bayar ma mutane ma, wa'ansu an kawo ne kawai saboda suna da iyayen gida, wa'ansu ne an kawo kawai saboda kawai a cika wani buri na siyasa, wani karo a sallame shi saboda ya taka wani rawa haka a tafiya. To ire-iren haka ɗin nan sai sa za shi ga wani wurin mutum da yake rike don na wurin bai ma san aikin wurin ba. Babu kwarewa, babu komai.
Gwamnatin jihar Nasarawa ta kudura kashe fiye da naira biliyan 384 a kasafin kuɗi da ta amince a wannan shekara. Comrade Salisu Galadima ya ce sai gwamnan jihar ya sanya waɗanda suka dace shine za a iya aiwatar da ayyukan da gwamnatin ta kudura.
Don a gan cin gaba na sarasir a duba wanda suka dace a punci nasu wayannan sun yi nasu daidan kokari amma yawancinsu about 80% gaskiya ba su taimake shi ba.
Wato ayyukan da aka basu ba su gudanar da shi da yadda ya kamata ba ne ko yaya?
Yawwa zaka je office na wani commissioner ma ba zai ka same shi office ba. Yawwa kai kira wani commissioner ma kana so ka danga mishi one or two things ya kamata yi na wannan gwamnati zaka ga wani ma bai doka maka waya ba. Dan gaskiya inda injiniya Abdullahi Sule zai tashi sabobin commissioners gaskiya a duba kai mun ma ba mu sai doki lokaci ba.
Al'umar jihar ta Nasarawa dai sun kwabe yan siyasa da iyayen gidansu kansu guji mika sunayen mutanen da basu cancanta ba don ba gwamnatin sukunin cimma burin ayyukan da ta kudura yi wa al'umma kasancewa saura shekaru biyu suka rage mata. Zainab Babaji, muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya.
Tuma da la gaida Zainab Babaji da wannan rahoto. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger za a iya saurare mu a tashar ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren shirye-shiryenmu da suka gabata. Yanzu ko ga shirinmu na gaba.
Wa sauraro assalamu alaikum barkamu da kasancewa tare a wannan shiri namu mai tarin albarka mai taken dandalin ɗan jarida daga sashen Hausa na muryar Amurka Muhammad Bashir Ladan ne ke gabatar da wannan shiri daga sar Kamaru inda zamu tattauna ne akan maudu'i guda wanda yake da alaka da korafi da limaman Krista suka yi a ƙarshen shekarar nan dangane da yadda Paul Biya yake gudanar da al'amuran ƙasa sun nuna bacin ransu sun nuna cewa babu abin da ke tafiya daidai dan haka gara ya samu ya huta wani ya maye gurbinsa. Zamu kuma dan shiga cikin zurfi kan jawabin shugaban kasa da yayi a ranar 31 ga watan Disamba na shekarar da ta shude inda shugaban kasa yayi wasu alƙawura kamar yadda ya saba. Zamu gani mai ɗan jarida suke nufi akai. ɗan jarida kuma na yau Zakari Sadu wakilin DW a nan kasar Kamaru sai kuma Shehu Usmanu wanda shi ɗan jarida ne mai zaman kansa. Malam Zakari Sadu assalamu alaikum.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu Muhammad Bashir Ladan. Na gode maka da wannan gayyata domin tattaunawa wannan shiri mai albarka dandalin ɗan jarida na VOA sashen Hausa ko da yaushe dai. Ina wato alfahari da wannan shiri dandalin ɗan jarida don da yake bamu damar wato tattauna hukumomin tsokaci dangane da al'amura da suke wakana nan kasar Kamaru.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu Bashir Ladan, ina gaishe ka tare da abokin aiki Zakaru Sadu kuma ina yi mana fatan alheri a cikin wannan dandali namu mai albarka na shirin ɗan jarida.
To Zakari Sadu, ko me zaka iya faɗa mana kan korafi da limaman coci limaman Krista suka yi kan yadda gwamnatin Paul Biya wato take gudanar da al'amuran ƙasa? Wahalhalu sun yi yawa, an ga su waɗannan wato malaman Krista da dama wannan shekara ko in ce shekaran ta shuɗe da suka yi maganganu sun ka korafi da yawa kan wannan al'amari. Me zaka iya faɗa mana matsayinka da ɗan jarida?
Ma'am Bashir Ladan, dangane da fitowar jagororin addinin Krista ƙorafe-ƙorafensu da nuna ɓacin rai da kuma kira ga shugaban ƙasar Kamaru kai sake tsayawa takarar zaɓe na 2025 wa'adi na 8 abu ne wanda yake da muhimmancin gaske, kamata ya ce mun ɗauke shi da muhimmanci saboda gaskiya ba sa fitowa a banza. Duk lokacin suka fito to gaskiya ta wani ɓangare idan duba sun ga wani abu ne kuma da kuma abin da aka yi yake cin su a ƙuriya, wato rashin shugabanci na gari, rashin adalci ga al'ummar ƙasar Kamaru. Paul Biya kuwa sai shekaru 43 mutane na wahala a ƙarƙashin mulkinsa. Muhammad Bashir Ladan, Paul Biya na shekaru 92 a duniya, saboda wannan shekara zai kasance masa shekaru 92 a duniya. To yanayin rashin lafiyarsa ma na nuna cewa wannan ba shi ne ke ikowa wannan ƙasa ba. To ka gani idan su ne suka fito suka yi irin wannan ƙorafi, daidai ne su fito su yi wannan magana saboda su ba abin da za a yi musu. Amma kaga da wani mutum ne ya fara hula kai fito ya ce zai irin wannan maganganun to lalle kuwa abu ne wanda da ƙyar ne zai ma kwana a ɗakinsa, saboda za a zo a sace shi a kai shi wani waje wanda ba a sani ba, saboda suna da wannan damar. Saboda a halin yanzu haka nan ita lauya ita gwagwarmayar nan Aliskum yanzu haka nan tura mata sammaci domin ta yi bayani akan wasu kudaden haram da ake zaginta da samu da kuma wato neman tare zaune tsaye a wannan kasa. Haka ma ke hasashe yanzu so ɗin nan jagororin addini ne ana so a ɗora musu wato wani laifi kamar suna neman tunzura ɗin kamaro fitowa kan titi ko kuma lokacin zaɓe a yi ta zanga-zanga a yi ta fashe-fashe da shauransu. Da yake dan kasarari jagoran addini na Krista na Duwala ya fito ya ce kamata ya ce shugaban kasa ya janye, shugaban kasa ya haɗa zaɓe a bai ma wasu fili su haɗa wannan zaɓen gunda aka zaɓa alhamdulillah sa a yi da shi kawai idan an yi zaɓen cikin gaskiya. To kaga ire-iren waɗannan abubuwa muke bukata, ire-iren waɗannan mutane muke bukata su a dinga fitowa ana jan hankalin jama'a. Kuma ta wani bangare idan duba ana cewa sun saba da sun je sun baiwa shugaban kasa shawara a fadarsa, ba abin da zai hana Fulbiya tsayawa takarar zaɓe. Da yake wannan zuwa ne daidai lokacin da Secretary General na jam'iyyar FDPC mai mulki ya fito ya yi bayanin cewa ba sa bukatar shugaban kasar Kamaru ya fito ya sanar da kansa wani zai tsaya takarar zaɓe. Dokar FDPC ta ba mu shugaban kasa dama tsayawa takarar zaɓe muddin yana shugabancin jam'iyya. To kaga ne Muhammad Bashir Ladan jira waye shugaban kasa sai ya sanar cewa zai tsaya takarar zaɓe, duk wannan maganganu ne na banza. Fulbiya zai tsaya takarar zaɓe wa'azi na takwas. Mun so ba mu so ba zai tsaya takarar zaɓe, kuma muddin ya tsaya takarar zaɓe shi zai lashe wannan zaɓen. An so da ba a so ba har a kirfi a ƙasar Kamaru.
Shehu Usmanu me yana ka ra'ayi kan wato ƙorafi da su waɗannan limamin Kirista suka kawo kan gwamnatin Fulbiya?
To alal haƙiƙanin gaskiya Alhaji Bashir, wannan abubuwa tsokacin da malaman kristoci suka yi ai abin da ya kamata a yi ne tun fil azal, wato abin ya shiga jiki ne yanzu bayan da suka iya dole su fito su kalubalanci wannan gwamnati, don ba abin da gwamnatin nan ta tsinana wa al'umman kamar in ba sa su a cikin halin kakani kayi ba. Kaga su kuma Allah ya dora musu wato nauyin al'umma, kuma wannan abin ba ina ga ba da ka suka yi ba, haɗin kai ne ya kawo haka, kuma dole mu ma za mu ɗauki matakai a kai saboda shekara 40 ba za zo wannan ai ya zama ma mulkin mallaka. Shekara 40 ana abu ɗaya, ai dole su ma za su gaje. Su ne suke jin ƙorafi don wasu abubuwan da su suka sani ma mu ba mu sani ba. Ka san suna da nasu al'adan da in mutum ya yi wasu abubuwan zai je ya gaya musu wato kaman yayi confesse wato kaman wani salo ne na tuba nasu. To abubuwan da suka sani mu ba mu sani ba. In kaga sun fito suna kalubalantan wannan gwamnatin, to da hujja ba da ka suke yi ba, a kawai magana suka yi a zahiri amma su sun san wani abin da yake a ƙasa a baɗini. Mu kawai addu'ar mu anan shine Allah zanar da ƙasar mu lafiya, amma wannan abubuwan da ya dushe mu kai sai dai addu'a. Mu kam a ƙasar nan kam sai a hankali don gani muke ma ba mu da shugaba, su ma abin da suka gani kenan, ba shugaba a ƙasan kwata-kwata, ba shugaba a wannan ƙasan. To amma abu nasu to kai dai shi addu'a kawai shine ya sarage mana a wannan ƙasa. Amma gaskiya kan tsokacin da suka yi abu ne da za zauna a yi duba da idon basira, duba da halin da wannan ƙasan namu take ciki. Allah wannan ƙasan kam sai addu'a Malam Bashir, don ba fa duk duniya fa wannan shugaban ƙasan namu ya fi kowa shekaru.
To shi dai kuma Fulbiya ɗin kamar yadda muka sani a cikin jawabinsa na ƙarshen shekara ya ɗau wasu alƙawura daga ciki a dunƙule dai ya nuna alamar kaman ya amsa kiran da wasu ƴan ƙasa suke masa akan ya sake tsaya takara. Idan ba a manta ba shekaru 42 kenan zuwa 43 ake tafiya inda Fulbiya yake mulki a nan ƙasar Kamaru, shekarunsa kuma sun yi sama da 90. To me za ka iya faɗa mana dangane da wannan jawabi da kuma alƙawura madalla da shi shugaban ƙasa Fulbiya ya ɗauka Zakari Sa'adu?
To Muhammad Bashir, da dangane da jawabin shugaban ƙasar Kamaru na bankwana na 2024 da kuma saƙo na 2025, Muhammad Bashir Ladan kusan shekaru 42 muke sauraron wannan jawabin nasa, ba abin da ya canza, abu ɗaya ne. Akwai wahalhalu da ɗan Kamaru ke ciki, tsadar rayuwa da shauransu, bai nuna mana cewa abu zai zo ya sauki ba. Tabarbarewa tattalin arziki bai nuna mana abu zai zo ya sauki ba. Wani suka sace dukiyar ƙasa bai sanar da cewa za a kama su ba, wannan ne kawai bambanta da shauran shekaru biyu da suka shuɗe. Ya ce waɗanda suka sace kuɗin ƙasa za a gabayin su, wannan karon ma bai magana su ba sam-sam, kuma suna nan har yanzu akan madafin iko. Kasan su ba sai na kira sunan su ba madalla. a halin da ake tafiya yanzu al'amura nuna mana cewa shugaban kasa ba shi bane ke jagorantar wannan kasa ba. Ya yi magana akan hanyoyi waɗanda suka lalace wanda ya kamata a ce an gyara su. An riga an bayar da kuɗi tun tsawon shekara yanzu ba a gyara su ba, ana kan cire wani sabon kuɗi kuma a ƙudurin a kasafin kuɗin da aka gabatar wannan shekara har ila yau dai ba yi wannan magana ba. Da kuma magana infilin wasan ƙwallon ƙafa da shauransu wanda halin su ba yi wannan magana ba. Bai fito ya ji hankalin 'yan Kamaru ya ba su haƙuri akan al'amura da suka wuce ba. An yi magana ɗin sashen rundunar Ingilishi ya sake fitowa jaddada cewa yana kira su ajiye makamai idan ba ka ba za su fuskanci fushin hukuma. Ba shi ake bukata ba. Zaman tattaunawa ake bukata, a sake wani zama domin zaman da aka yi zaman shin shaya kai domin ba bai haifar da damin ido ba. Kuma mutane ke mutuwa a hanyoyin mu ma bashin ladan gaskiya abin mamaki ne. An kasa magancewa kuɗaɗe biliyan da aka zuba waɗannan hanyoyin duk da aka ba magance su ba. Sannan minista ya san su, an yi magana a kan su, an ce za a gabatar da su gaban kotu, an tabbatar da cewa lallai da kuwa abin da baya yawo. Mene ne sa shugaban ƙasa kamar bai ɗauki mataki a kansa ba? Mutum ne ya riga ya tsufa, rashin lafiya mana damun sa, da kuma wasu abubuwa wanda bai sani ba, wanda ba a gaya masa, baya sani bibiya abubuwan da suke faruwa a wannan ƙasa. Sai suka minista, idan da minista ko shi kenan shaita shi a wajen, da kuma wasu jagororin kamfanonin gwamnati waɗanda suka jima kusan shekaru 25 wasu ma 30 suna tafiyarwa. Ƙasa bai zama nan mutane wasu mutane ke keɓaɓo wasu ke su ne da ke da ƙasar Kamaru ba. Ƙasa ce na jama'a, ƙasa ce wacce kowa ke da bukatar cewa a kawo gyara a cikinta. Sai dai ba za a yi kawo gyara a cikinta ba muddin shugaban ƙasar Kamaru Fulbiya na kan madafun iko. Wannan shi ne sai samu ke kira da a je a yi rijista katin zaɓe. An riga an fara 2 ga watan Janairu nan. Za a tsaye nan da ba da jimawa ba. Ina kira ga mutane su nisu rijistar katin zaɓe domin da wannan katin zaɓen ne za a iya kawar da ainihin shugaban ƙasar Kamaru ko da za a yi mabuɗi idan mutane suka fito da kwansu da kwarkwatansu aka jefa ƙuri'u ko ya aka yi man bashin lanan kuma wannan ƙuri'un kamata a ce an sanya ido cikinsu. Idan ba haka ba za su yamin suka saba yi tsawon shekara da shekaru. A waɗannan bayani ne Samuel Kleda, Archbishop na Duwala, yake kira ga jama'a cewa a yi zaɓe a cikin lumana, a yi zaɓe cikin gaskiya, a yi adalci a zaɓe. Saboda yayin da ba a yi adalci a zaɓe ba, to fa abubuwa za su yi faruwa. Wannan zaɓe na zuwa da wato da ku haɗura da ke wato cikin wannan zaɓe wanda ba kamar shauran zaɓukan da aka yi ba ne. Saboda galibi 'yan Kamaru sun gaji da mulkin Fulbiya. Galibi 'yan Kamaru man bashin lanan sun gaji da mulkin Fulbiya. Wannan shi ne.
Shehu Usmanu, menene naka ra'ayi kan wato waɗannan alƙawuran shugaban ƙasa?
To bashin lanan, kana magana akan alƙawarin da shugaban ƙasa ya ɗauka. Wani alƙawari zai ɗauka, ai kullum abu ɗaya ne, kullum abu ɗaya ne, kullum abu ɗaya ne, kullum waƙa ɗaya ne, kullum salo kiɗa ɗaya ne, kullum da ƙafa ɗaya ake rawa. Ba abin da ya taɓa faɗan da ya aikata. Ni ina ƙalubalantar duk wani ɗan jam'iyya mai mulki ko kuma duk wani mai faɗa ajiya ƙasar nan da ya zo ya faɗi alƙawari ɗaya na shugaban ƙasar da ya ɗauka ya cika. Kawai soki buhutsu ne, kawai tatsuniya ce. Gata nan ta zo mujita, ba wani abin da zai to mai jiya ta yi bare yau. Kai mai ka gani duka mun shiga halin ƙaƙani-ƙayi, ba ruwa, ba wuta, ba hanya, farashi shi hauhawa yake. Ka taɓa jin ya fito ya magana akan farashin da yake hauhawa? Koko ka taɓa jin ya fito ya ta'aziya akan hanyoyin da yake kashe mutane? Koko ya faɗi me yasa? Ai kaga duk wannan shugabanci ne da Allah ya dora mishi nauyin da dole shi ne shugaba, wato kamar shi ne mai kula da mu, amma ba ruwan shi. A shekara fa wannan bawan Allah so biyu ko so uku yake magana. Da sabuwar shekara da ranar 20 ga watan 5, sai kuma ina ga ranar 11 ga watan 2 zai fito ya gaya muku abin da ya ga dama. Shi ma bai san abin da yake faɗa ba, don rubuta mishi ake yi. Ya zo kawai ya zauna ya tatsuniya, ya tatsuniya, ya tatsuniya, kuma baka isa ka ce uffan ba. Kana faɗa ko ɗauri ko a sa ka yi hijira ko a ƙirƙiri wani abin da baka da alaƙa da shi a ce kai ɗan ta'adda ne. A'a, kana ba ma 'yan ta'adda kuɗi. A'a, kana yunƙurin
kifar da gwamnati. Ai ta tuhuman ka da tuhumin tumi baka san kansa da gindin shi ba. In ka fito kana adawa kaman demokradiya ita ce ai shi ita demokradiya adawa ce. A ce a kai dan ta'adda ne. Shikenan abin da za a yi a wannan kasa ba wani alkawarin da ya dauka ba abin da zai faru.
To ma sauraro a duka duka anan muka kawo ƙarshen wannan shiri namu inda a madadin duk bakin lawa da abokan aiki ni Muhammad Bashir Ladan nake muku godiya nake ce da ku kuma ku huta lafiya.
To madalla ta masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan la'asariyan sai kuma an jima kaɗan idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin da Fiona Wamai da ta haɗa shirin ta bada umarni da injiniyanmu na wannan lokacin Baba Yakubu Maikeri ne daga nan birnin Washington DC nake muku fata alkhairi. Wassalam.